Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Laraba, daya ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana, yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ba waya ko makiri ne, tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na biyu na ƙarshe a wannan rana. To, ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar farashin ɗanyen mai ya kai $60 da 'yan canji a wasu kasuwannin duniya a cikin makon nan. Haka kuma za ku ji cewar Najeriya ce ƙasa ta 10 a cikin jerin ƙasashe da suka samu kyautatuwar yanayin hada-hadar kasuwanci a cewar wani rahoto da Bankin Duniya ya wallafa. Kuma akan hakan ne za mu nemi ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko yalla wannan ci gaba da aka samu na kyautatuwan yanayin kasuwanci a Najeriya zai iya yin wani tasiri ga tattalin arziki da talaka zai ji a jikinsa. Muna kuma dauke da labaran wasanni da kasar Ghana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Masu bincike sun faɗa a yau Laraba cewa direban da ya ɗauki hayar wata mota a kurukura ya bi ta kan jama'a akan hanyar da kekuna ke bi a birnin New York jiya Talata ya kai harin ne a madadin 'yan ƙungiyar ISIS. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin New York, John Miller, ya ce maharin ya kai harin ne da sunan ISIS. Mr. Miller ya faɗawa manema labarai cewa tayu wanda ake zargi da kai harin mai suna Saifullah Saipov, ɗan shekaru 29 da haihuwa, wanda ya zo Amurka daga Uzbekistan a shekarar 2010, ya ɗauki shawarar 'yan ISIS ne da suka sanya a kafafen sada zumuncinsu game da yadda za a iya kai harin mota a kan masu tafiya a ƙasa da masu hawa keke a kan titi. Mr. Miller ya kuma ce an gano wasu rubuce-rubuce da aka alakanta su da Saipov a wajen da harin ya auku a kudancin unguwar Manhattan da ke birnin. Sai dai kuma da Larabci aka rubuta saƙon a cewar Mr. Miller, kuma rubutun na ɗauke da alamomi da wasu kalmomi. Amma ainihin bayanin rubutun shi ne ƙungiyar ISIS za ta dawwama har duniya ta naɗe. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Uzbekistan ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a birnin New York. Tana mai cewa wannan ba halayya al'ummar ƙasar ba ce, amma kuma an yi gargaɗin cewa ta yi wasu hare-haren su biyo baya daga masu tsauran ra'ayi, waɗanda danniyar wasu a ƙasashensu na asali ta sa suka ɗauki baƙar aƙida ko kuma suka kasa cuɗanya da sauran jama'a bayan da suka zo na Amurka.
Ɗaruruwan dakarun ƙasar Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa ƙasar Somalia don su taimaka wa gwamnatin ƙasar a yakin da take da 'yan ƙungiyar Al-Shabab mazauna garin Dolo a yankin Gedo da ke bakin iyakar Somalia. Sun ce sun ga akalla motoci 30 ɗauke da dakarun ƙasar Habasha suna tsallakawa zuwa Somalia a yammacin jiya Talata. Shaidun gani da ido da suka yi magana da muryar Amurka, amma kuma suka so a sakai sunayensu. Sun ce kimanin sojojin ƙasar Habasha 1,000 ne suka shiga Somalia. Wani mazaunin yankin ya faɗi cewa dakarun suna cikin motocin yaƙi da kuma motocin samfurin a kurikura, wanda aka danawa bindigogi masu sarrafa kansu. Ƙasar Habasha ta tura dubban sojojinta zuwa Somalia a wani ɓangaren shirin dakarun haɗin gwiwa na tarayyar Afirka da ake kira AMISOM a taƙaice, da ke yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab. Hukumomin yankin da suka yi magana da muryar Amurka a yau Laraba sun tabbatar da shigan dakarun Somalia.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta jefa kura'a a yau Laraba a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya akan ƙin amincewa da ɗage takunkumin tattalin arzikin da ta sanya wa ƙasar Cuba kusan shekaru 60 kenan. Wannan matakin na zuwa ne shekara ɗaya bayan da gwamnatin Amurka ta ƙauracewa batun a karon farko a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wadda ta yi ƙoƙarin gyara dangantakarta da ƙasar a wancan lokacin. Kai ziyarar tarihi a ƙasar ta Cuba na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da tsohon shugaba Obama ya yi da kuma buɗe ofishin jakadancin Amurka a can ƙasar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta faɗawa zauren na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Babu tantama akwai wasu nan da basu fahimci yadda aka yi muka dauki irin wannan matakin ba. Aka san wanda aka dauka watanni 12 da suka gabata. Jakadiyar ta kara da cewa muddin aka ci gaba da tauyewa jama'ar Cuba haƙoƙin su da ƴancin su, to Amurka ba za ta bari kasar ta yi hulɗar kasuwancin da zai haɓaka tattalin arzikin shugaban kasar ta Cuba mai mulkin kama karya ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farashin dagin mai ya kai $60 da ɗan canji a wasu kasuwannin duniya cikin makon nan, rabon da mai ya kai wannan mizani tun shekarar 2015. Abinda ya sa shugaban kamfanin mai na Oriental, Alhaji Muhammadu Indimi, ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa tare da ɗaukar wasu ƙarin matakai, farashin mai zai ci gaba da tashi. Dr. Indimi ya bayyana haka ne a hira da ya da Sahabu Aliyu akan wannan batun, inda ya tambaye shi ko wannan al'amarin zai iya ɗorewa.
Eto, ka san ba abin da yake ɗorewa a duniya sai da Allah ya yi. Mai tana gani har wani lokaci ya je $140, sannan ya sauko har ya zo $30. To, yanzu masu bukatar su sun yawa, kuma ana ta jira a ga ko OPEC za ta rage yanda abin za ta kara kota, sai kuma Allah bai sa ta kara ba, aka ce a bari inda yake. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan abin da ya sa mai ya hau.
To, kamar yadda nace akwai waɗanda suke hasashe tuni cewa daga yanzu za a zai kai har zuwa $80 da sauransu.
Ba shakka akwai halama.
To,
amma kuma ka san waɗansu ƙasashe yanzu motoci ma ana cewa za a daina amfani da mai, za su yi motoci masu batir. To, wayan abubuwa da komai ikon Allah ne. Abinda Allah ya yi shi ne mafi alheri, mu namu ido ne. Damun idan ya yi tsada ba mu da asara, in ya faɗi za mu yi asara, saboda haka ba wanda zai so ya asara. Allah ya sa ya zaɓa mana mafi alheri.
Dr. Indimi, lokacin da mannan ya yi ƙasa ainun, ta yaya haka ya shafi harkar haƙar mai a ƙasa kamar Najeriya da kuma harkar riba ko rashinsa?
Kasan kusan kashi 80% Najeriya gaba ɗaya mun dogara ne a kan mai. So shi yasa kake gani idan an yi budget akan ce kudin mai benci kaza. To sai kuma abin ya zama na bai kai ba, sai kaga budget ɗin namu bai yi kyau ba, wani lokaci sai ma an ci bashi. Amma kuma yanzu alhamdulillah ina jin bajet na bana zai yi kyau insha Allah.
To madalla a gaida Sahabu Aliyu da bakunsa Dr. Muhammadu Indimi. Wani bincike da Bankin Duniya ya wallafa na nuna cewa Najeriya ce ƙasa ta 10 a jerin ƙasashe da suka samu kyautatar yanayi na gudanar da hada-hadar kasuwanci da saka jari. Sai dai ƙwararru da akan lamuran tattalin arziki sun ce akwai sauran aiki a gaban mahukuntan Najeriya. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari akan wannan batun.
Talawan Habib Yahaya da ke zaman ƙwararre kan al'amuran tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe ya fayyace batutuwan da hukumomin tattalin arziki na duniya ke la'akari da su wajen ayyana kyautatuwar hanyoyin kasuwanci da zuba jari a ƙasa.
Na ɗaya shi ne izamana cewa tana kan turbar demokaraɗiyya. Na biyu kuma ana duba tsaro. Na uku ana duba ƙarfin bankuna, wato ƙarfin tattalin arzikin ƙasar idan ya haɓaka, da kuma yadda bankuna suke iya hada-hada da alaƙar su da bankunan ƙasashen waje. Na huɗu kuma ana daɗa dubawa ta yadda shi menene manhajar gwamnati, wato kaman policy na gwamnati akan yadda kasuwanci zai kasance da riba wadda ƴan ƙasashen waje suka zo suka zuba kuɗaɗensu a ƙasar ku ta yadda za su fitar da su zuwa waɗansu ƙasashe, sannan kuma da yaƙi da rashawa. yanzu babban matsala shine ta yadda gwamnati tunda har kasashen waje sun yadda za a iya janyo kuma hankalin mutane na cikin kasa da na wajen kasa su zuba jari a harka musamman ta gona da kuma masana'antu.
Duk da cewa wancan rahoto da Bankin Duniya ya wallafa ya fi mai da hankali ne ga sha'anin masu saka jari na kasashen ketare, Alhaji Ahmad Madaki da ke zaman daraktan shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na hukumar kula da harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya, ya ce hatta a matakin ƙananan 'yan kasuwa na cikin gida an samu wannan kyautatuwar yanayin gudanar da harkokin kasuwanci.
Yanzu an samu cigaba sosai da sosai, abinda da za ka wajen wata kana nema yanzu a cikin kwana biyu kwana uku ka same shi. Mutanen mu kuma sun gamsu da wannan rijista kake so ka yi wa kamfaninka, yanzu yin rijista ya zama ta abu ne mai sauki. Yanzu ga ma'aikatar CAC abokiyar aikin mu ce Corporate Affairs Commission, abubuwan sun yi daidai sun gyaru. Da za ka rika cewa kana son ka samu rance, kana son ka samu kaza, amma ba ku san inda za ka samu ba, amma yanzu mun riga mun shiga ko'ina.
Alhaji Ahmad Madaki kenan na hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Akan wannan batu ne kuma muke neman ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku ko shin wannan cigaba da aka samu na kyautatuwan yanayin kasuwanci da saka jari a Najeriya zai iya yin wani tasiri akan tattalin arziki wanda zai sa talaka ya ji a jikinsa. Sai dai jama'a kada a kumanta, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 kenan da minti 42 a nan Washington, sai ku bugu muna waya ku bayyana muna ra'ayinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran farko daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum. Babu Yakubu Kiri, ina maka barka da yi.
Yawa malam.
Kana magana da Alhaji Ruwa ce Basulutse daga nan ga daga.
To malam,
mun ji wannan maulidi mun yi murna da shi sosai kuma.
To
sai dai mu makiya domin Allah. To abu na gaskiya muna cikin rashin kuɗin shanu sosai, muna fata wannan abu Allah sa zama mana alheri.
Amin summa amin.
Dole mun murna sosai ba waya kuma kiri, Allah sa ta shi lafiya.
Amin summa amin. Mun gode ƙwarai da gaske. Har yau dai muna jihar Kaduna. Wane ne kuma na biyu a Kaduna?
Baba ya ku barka da warhaka.
Yawwa malam.
Suna na Abdullah Lala Sele tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, bismillah.
To gaskiyar magana a wannan tattalin arziki na kamar na mai da ake magana, gaskiya an samu cigaba sosai kuma zai ƙara inganta tattalin arziki, saboda duba da za ka ga irin shugaban da muka samu, kaga da lokacin da yawa ana tunanin komai tattalin arzikin manya ya yi rugu-rugu sosai, ana tunanin nan da wata shida da ya hau mulki Najeriya za a tsirke ta a cikin wani hali na haƙulayi. Sai Allah ya kawo shugaban kasa mai natsuwa ya dinga bin abin a hankali a hankali, sai gashi kuma an fita. Kuma duk da dai abin bai dai wani ba, amma an samu tattalin arziki wanda ya inganta. To fatan mu dai yanzu a samu wa'ansu abubuwa ba lallai sai mai ba, ba kamar noman nan da aka yi, gaskiyar magana an samu cigaba sosai.
To mun gode Malam Abdullahi. Har yau dai muna a jihar Kaduna din kuma muna da Malam Murtala akan waya.
To babu yaku makeri, barka da la'akariya.
Yawwa Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To bismillah Murtala.
To gaskiya muna dai fayyuma wannan ita gwamnati fatan alheri da kyakkyawan zato. To amma kaga abin da muke tunani kila da zai shafi talakar tattalin arziki shine kaga masana'antu a ce an giggina sababbi tsofaffi na da a ce mun ga an fara gyaran su irin su Masaku, su Fijo, Mulan Kaduna da kuma masana'antu a Kano. To har yanzu ba mu ga tsofaffi da aka fara gyara ba. Hakan kaga kuma an gyara shi ne talaka zai je dan yi aiki ya dawo wata ya samu wani abu. To amma kila shi wannan kila ganin amfanin abin, kila dai manyan 'yan kasuwa ne manya-manya sosai za su fara ganin abin. Duk da dai muna ƙara tunani girma shugaban ƙasa ya ce mana ni haƙuri, ana ta cewa ba a ga ƙaho ba, hasken ma za a gani da fatan za mu ganta can cikin koshin lafiya da
fatan
da fatan kowa ku tashi lafiya.
Yawa, yanzu bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Sabo ne daga Doko, jihar Nasarawa.
To Malam Sabo, bismillah.
Barka da yamma ya gajiya.
Yawa, da sauki.
Ya aka ji da hidima kuma.
Alhamdulillah.
To Allah mana jagora, da mana kira ku ne kawai gaishe ku da shirye-shiryen ku, da saboda jin dadin shirye-shiryen ku da muke.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu to mu kete mu saki komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Na gode a gaban gomba Karman kuma ne jihar Kaduna.
To Malam Nalairi. Bismillah.
Na baba ya kuma rike kana lafiya?
Lafiya limi.
To alhamdulillah, maganan tattalin arziki. Har yanzu mu talaka ba mu san an samu tattalin arziki ba. Talaka suna kwana ba abinci, ana maganan tattalin arziki ya gyaru. To wani irin gyaruwa kenan shine mu abin tambaya nan. Muna fata dai in dai gaskiya ne, to mu talaka ya samu sauki, yana iya cin abinci sau uku a rana kamar yadda ya saba. Na fata za ku tafi lafiya a gaba ya kuma yi zai sabi.
To mun gode. Yau dai da alaman Kadunawa ne suka mamaye yau kiran namu gaba daya. Har yau dai muna a Kaduna din. Wane ne kuma daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alhaji Musa, yawa, wa alaikum salam.
Babu ya ku matsayi, barka da yamma.
Yawa.
Yawa, kamar yadda kace Alhaji Musa Garo ke magana.
To
alhamdulillah, gaskiya al'amari da mun kode yaushe mukan yi wa mutane magana da shawarwari, mukan ba su shawara akan duk abin da za a bi a hankali. Ita rayuwa ka san baka cewa lokaci guda zaka ce zaka gina gida, rusa gida zaka iya gina shi a lokaci guda ka fashe shi, amma da zarar ka ce zaka zo ka gina nan, to in Allah ya yarda sai ka dauki watanni kafin ka abin nan. To da haka ga wannan tattaunawa da aka da ƴan nan kamfanonuka, to babu shakka mu a matsayin mu ne ƴan kasuwa da muke ji da kanmu a Najeriya, to gaskiya al'amari muna jin dadin wannan, domin duk Kano idan ya zo na matsayin dan kasuwa zai ji dadin wannan abin. Kuma muna fatan Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya. Wannan abu da ake kamfanonin mu da suke Kaduna bace mun tashi su da na Kano din na wajen sharada da ake anta sun ci gaba da aiki. Alhaji Musa Garo, nagode a tashi lafiya.
Yawa, bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger?
Kuna jina?
Eh, muna jin ka Malam Niger. Eh,
masha Allah. Kuna magana da engineer Lawal mai unguwa dan Kolomo Buriya.
To engineer Lawal,
alhamdulillah. Wato alhakikanin gaskiya tattalin arzikin kasa ya danganta ne yadda ake tafiye da kudaden Najeriya tsakani da Allah. Domin in ka lura, naji kudancin Najeriya, naga yadda ake wulakanta da takardun kuɗi, wallahi sai kaga kuɗi masu kyau an kekece su an yi ba a so, wallahi gaya maka. In kuma ka dawo arewa, sai kaga kudaden mu an murkushe su, an cukukuye su, an lalatar da su. To ka gani wannan duk ana wulakanta da dukiya ne.
To
ba gaskiya ba?
Gaskiya ne,
wallahi. Abu,
to mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Taraba. Wane ne a Taraba?
Yaya Aliyu, daga jalin jihar Taraba.
To yaya Aliyu, bismillah.
Adalla, naje basun tattalin arziki mu talakawa gaskiya ba mu fara gani a ƙasa ba, mu kam don Taraba kam mu kam ba mu san meye tattalin arzikin ba. Ya kamata gwamnati ta dan tabbasa dai ta tsara daga abinan na Danzai,
to
mu samu talakawa mu gani a ƙasa. To amma mu kan in tattalin arziki ta tashi ko ta fadi ba mu sani ba.
Allah
sani da Allah.
To mun gode
da rayuwa mana irin har da wasu abubuwa, to nan ne zamu gani a ƙasa.
To masha Allah.
Don ba
to ina ji mun gode da Malam na Taraba, kuma da kanka ne muka kawo ƙarshen kira. Mun gode ma dukannin wadanda suka kira mu. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yau ma za mu soma labarin wasannin ne da ƙwallon ƙafa. Mai koyar da Black Stars wasa, Coach Kwesi Appiah, ya kira 'yan wasa da zai yi amfani da su a karawar Black Stars ɗin da ƙasar Masar a wasan share fage na shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a ƙasar Rasha shekara 2018. Sai dai wannan karin ya kira Mubarak Wakaso da Majid Waris, amma banda Dede Ayu da Jordan Ayu. Saura 'yan wasan da aka kira ne Richard Ofori da Joseph Adu da kuma Lawrence Ati Zigi, 'yan wasan tsaron gida kenan. 'Yan wasan baya kuwa sun hada da Harrison Apple, Limon Agbanyamo, Abasa Muhammad, Nicholas Fuku, Kasim Nuhu, Adams da Daniel Amati. Ɗan wasan tsakiya kuwa sun hada da Joseph Atama, Mubarak Wakasu, Ebenezer Ofori, Godfred Donsa, Nasir Muhammad, Patrick Chumesi, Nana Ampuma, Christina Chu, Edwin Jesse. ‘Yan wasan gaba ne Rafael Jimena, Asamoah Gyan, Majid Warren da Richmond Bwachi Yedun. Shugaban kasar Ghana Nanadi Dankwa Akufo-Addo ya nuna cewar za a sake wa Tamale Sports Stadium suna zuwa Aliyu Muhammad Sports Stadium domin karrama marigayi tsohon mataimakin shugaban kasar Ghana a zamanin tsohon shugaba Jay Kufo dangane da irin gudunmawarsa ga cigaban kasar da ma wasanni gabaki daya. Tsohon dan wasan tsakiyar Black Stars Abubakar Yakubu ya mutu yana da shekaru 35 da haihuwa. ‘Yan wasan Ghana takwas masu shekaru kasa da 17 aka yi imani za su shahara nan ba da jimawa ba a Turai a cikinsu har da New Ronaldo, Brian Brobby, wadda Manchester United da Manchester City ke zawacinsa. Ƙungiyar Black Maiden na ‘yan wasan mata kasa da shekaru 17 na kasar Ghana sun soma shirye-shirye murzaleda da takwararsu ta kasar Gambia a watan Disamba, wadda kamfen din share fagen shiga gasan cin kofin duniya ne na 2018 FIFA Under 17 World Cup. Da wannan labari zan da sa'aya a labarin na wasanni. Redwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan a wata hira mai kula da dabarun daƙile ayyukan ta'addanci na Amurka, Nathan Sells, ya ce Amurka da ƙawayenta suna ɗaukan sabbin matakan tabbatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga begen shugaban Amurka Donald Trump na ganin duniya ta kasance inda babu barazanar 'yan ta'adda. Ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai da suka ɗauka da sauran ƙasashen duniya da ke gamayyar ƙungiyar yaƙi da ta'addanci shi ne amincewa da dabarun da za su jagoranci ƙasashe wajen kare wuraren da ba su da kariya sosai ƙarƙashin wata fahimtar juna da aka ƙulla da ake kira Anatolia Memorandum da Turanci domin kare irin waɗannan wuraren waɗanda ba su da cikakkiyar kariya na tsaro.
The Anatolia memo contains a number of practices for governments and private sector entities to use together in cooperation to protect places to which the public is invited.
Yace mataki ko kuma dabarun Anatolia memorandum sun kunshi dabarun da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za su iya hada kai su yi amfani da su wajen kare wuraren da jama'a ke taruwa kamar filayen wasanni da gandun shakatawa da shagunan sayar da abinci da sauran wurare daga barazanar 'yan ta'adda. Ya ce wannan shi ne wannan wani abu ne da ake ƙara ganin aukuwarsa a ƙasashen waje har ma da nan Amurka. A saboda haka yana da muhimmanci a yi aiki tare domin kare irin waɗannan wurare daga hare-haren 'yan ta'adda. A kwanan nan Amurka tare da ƙasar Morocco suka ba da sanarwar ƙaddamar da wata sabuwar dabarar tunkarar barazanar 'yan ta'adda na cikin gida. Jakada Nathan Sells ya ce sun gani a cikin shekaru uku da suka shige yadda 'yan ta'adda daga wasu ƙasashe suka yi bulaguro zuwa ƙasashen Iraq da Siriya domin taimakawa a ƙungiyar ISIS waɗanda wasunsu daga baya suka komo gida suka ƙaddamar da munanan hare-haren ta'addanci. To amma Jakada Sells ya ce wannan ba shi ne barazanar da kawai ake fuskanta ba.
We also have to be mindful of people who are inspired by ISIS or inspired by Al-Qaeda. They may not have a membership card, they may not have a battlefield experience.
Yace tilas ne kuma a rika lura da mutanen da suke sha'awar take-taken kungiyoyin ISIS da Al-Qaeda. Tana yiwuwa irin waɗannan mutane ba wakilan waɗannan kungiyoyi bane, kuma kila ba su taɓa zuwa fagen daga ba. To amma ba sa buƙatar wani abu face ko kuma fiye da su yi hayar mota su dinfari jama'a da ita. A saboda haka barazanar 'yan ta'adda cikin gida irin mutanen da ba su da wata alaka sosai da irin waɗannan ƙungiyoyi matsala ce babba. Wannan kuma barazana ce da ke ƙara ƙaruwa kuma ita ce barazanar da za su mai da hankali a kai. Haka kuma Amurka da ƙawayenta suna mai da hankali wajen ƙarfafa sashen shari'a da dokoki da kuma cibiyoyin da suke tunkarar ta'addanci.
Counterterrorism is not just for soldiers, it's not just for spies, it's also for cops.
Yace aikin dakile ta'addanci ba na sojoji ne kurum ba, haka kuma ba aiki ne na 'yan leken asiri kaɗai ba, aiki ne ma na 'yan sanda. A saboda haka, wani daga cikin ɓangaren abinda suka yi a nan Amurka, inji jakada Sales, shi ne samar da ko kuma ƙirƙiro da madafu ta yadda jami'an tsaro a matakin jihohi da na tarayya za su yi aiki tare wajen tuhumar masu aikata laifuffuka idan akwai buƙatar su haɗa kai su yi aiki tare. Suna ɗaukar irin waɗannan matakai, inji jakada Sales, tare da ƙawayen Amurka a duk faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, kuka gama ji, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce Amurka tana bin hanyar diplomasiya kai tsaye amma ta bayan fage da Koriya ta Arewa, duk da musayar maganganun da ke faruwa tsakanin shugaba Donald Trump da Kim Jong-un. A wani rahoto na musamman da ya wallafa yau Laraba, kamfanin Reuters ya ce ya samu bayani daga wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da bai ambaci sunansa ba, cewa Joseph Yeon, jakadan Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, yana tattaunawa da jami'an diplomasiya da ke gudanar da wani shirin Majalisar Ɗinkin Duniya a Koriya ta Arewa, inda suke amfani da wata dabarar diplomasiya. Shugaba Trump a fili ya ɗauki alwashin gamawa da Koriya ta Arewa idan gwamnatin ƙasar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A shekarar nan, Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya masu ƙarfin gaske har sau 6. Ta kuma yi gwajin harba makamai masu linzami, ciki har da makamai masu linzamin da za su iya zuwa wata ƙasa, wanda ƙasar ta yi ƙirarin harbawa, wanda idan aka daidaita shi da kyau zai iya kaiwa cikin Amurka. Masu bincike sun faɗa a yau Laraba cewa direban da ya ɗauki hayar wata mota a kurukura ya bi ta kan jama'a a kan hanyar da kekuna ke bi a birnin New York jiya Talata ya kai harin ne a madadin 'yan ƙungiyar ISIS. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin New York, John Miller, ya ce maharin ya kai harin ne da suna ISIS. Mr. Miller ya faɗawa manema labarai cewa ta yiwu wanda ake zargi da kai harin, mai suna Saifullah Saipov, ɗan shekaru 29 da haihuwa, wanda ya zo Amurka daga Uzbekistan a shekarar 2010, ya ɗauki shawarar 'yan ISIS ne da suka sanya a kafafen sada zumuncinsu game da yadda za a iya kai harin mota a kan masu tafiya a ƙasa da masu hawa keke a kan titi. Miller ya kuma ce an gano wasu rubuce-rubuce da aka alakanta su da Saipov a wajen da harin ya auku a kudancin unguwar Manhattan da ke birnin New York. Sai dai da Larabci aka rubuta saƙon a cewar Mr. Miller, kuma rubutun na ɗauke da alamomi da wasu kalmomi, amma ainihin bayanin rubutun shi ne ƙungiyar ISIS za ta dawwama har duniya ta naɗe.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, amma kafin mu yi sallama da ku, muna taya wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na auren ɗansa Mubarak M. Batsari, wanda za a yi a ranar Juma'a mai zuwa, wato GB kenan idan Allah ya kai mu 3 ga watan Nuwamba, bayan sallar Juma'a da misalin ƙarfe 2:30 a Justice Ma'azu Cortes mai Tumbi, wato daga Mina kenan a jihar Niger. Kana kuma za a sha walima a Kwantagora a ranar Asabar. To muna miƙa mai wannan murna, ko kuma muna miƙa mai wannan farin ciki daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham, da kuma injiniyanmu na wannan dare Thomas Blended. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alheri da nasa. Amin summa amin.